بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يبو نبوديا قال الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا هذا مو أولا يمتي yammacin litinin 30 daidai ga watan Juma'a al'ula a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda kuma shine 31 ga watan uku a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Kamar yadda muka ambata ma ƴan uwa kuma don kwadayin amfaninmu, bayan ƙarƙarewa da gama karatun littafin da muke karantawa, wanda muka gama karanta shi kai zance mako biyu da suka gabata, wato littafin A'lamu Sunna Al-Manshura Li'tiqadi At-Ta'ifati An-Najiyati Al-Mansura na Al-Sheikh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami. Munga fa'idar mu dan bi da gaggawa kaman takaita abubuwan da suka gabata, tunda kasancewar wannan karatu ya dauke mu kimanin shekara uku za a ce ko kusa da haka, to akwai buƙatar mu dan bi didda dai mun san abinda aka yi shi a sati wajen 100 da wani abu ko 150 ko kusa da haka, ba zai yi ka iya takaice shi a awa ɗaya ba, sai dai a ce bai wuce mu bi unwanin abubuwan da ya sanya a ƙarshen littafin, ko kuma mu bi muna bubbuɗe shafin yi magana akan kaza yi magana akan kaza, don dai mu tuna wa kanmu abubuwan da suka gabata. Hakika wannan littafi yana cikin manyan littafai a babinsa, kamar yadda shi malamin ya ambata a muqaddimarsa, in ba kuma ta ba kuma mun karanta ta tun a lokacin da muka fara wannan karatu. Shi kansa malamin ya ambata mana rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yadda tsarin wannan littafi nasa yake, musamman ta bangaren cewa littafi ne da ya tsantsance shi don bayanin aqida mai kyau. Mun dai kullun ana magana an ce aqida, lafazin aqida abinda ake nufi da shi shine imani, abinda mutum ya kudurce a zuciyarsa ya yadda da shi irin imanin da babu kokonto a ciki, shine ma'anar aqida. Domin asalin lafazin aqida daga aqdu ne, aqdu shine kulla abu, abinda aka kulle shi aka daure shi tamo babu kokonto. Shi yasa kun ga abinda Allah subhanahu wataala yake hana mu yadda da masu tofi a cikin kulle-kulle a cikin suratu Al-Falaq, da yake cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. 'Uqad jam'in wato lafazi ne da aka same shi daga lafazin daure abu, asalin jam'i ne na abinda ake nufi da abinda ake kullawa ana dauri, ma'ana mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga mata masu tofi a cikin kulle-kulle. Domin galibi masu yin tsafe-tsafe da kulumboto sukan sami wasu abubuwa ne sai su daddaure su sai su kukkulla su sai a yi tofi a cikinsu. In ana so a yi wani sihiri akan sami ko wani bangare na jikinsa ko gashi ko makamancin wannan, sai a kukkulla sai a tofa wasu kalmomi a ciki wanda aljanu suke ba da umarnin ga yadda za a yi, sai a je a boye shi a wani wuri, shikenan sai mutum wani abu mummuna ya same shi. To wannan abubuwan da ake tofawa a irin wannan wuraren kun ga an kira su uqad. Uqad shine abubuwan da ake kullawa a daddaure su. Haka lafazin aqida ba wai lafazi ne da yake magana akan wata aqida guda ɗaya ta musamman ba, ko su zaka ga suna da damuwar a faɗi lafazin ko su amfani da lafazin aqida, ce aqida ne wai ku me kuke nufi da aqida aqida din nan asali lafazin ma'anarsa kenan a lugar larabci abinda ka kudurce shi ka yadda da shi ko ma menene idan mai kyau ne a fa biha wa ni'mat in ba mai kyau bane kuma shi ma dai sunansa aqida dan haka aqida akwai mai kyau akwai marar kyau dan can kenan da ake a wannan littafi ashe bayani ne na aqidar mabiya musulunci musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar al'ummar sa akai wannan sune su ake cewa ahlus sunna ahlus sunna ma'ana waɗanda suka tsaya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunnar ma'ana ta shine hanya ta farki gwadaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu akai da ya bar mutane ya tafi akan me suke ma'ana dai al'ummar musulmi abinda suke kai a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai har ya rasu ya bar su wannan abun shine aqidar ahlus sunna ba wata jama'a bace ko wata kungiya a wani gari daga an ce ahlus sunna su zaka tuno ba haka ake nufi ba tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar su to har zuwa tashin alkiyama duk wanda suka yadda da abinda wadancan suke kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a matsayin shine addini daga Allah abinda ya koya wa sahabbai sahabban nan suka yadda suka tafi akai har suka yada shi a duniya har ya zo mana da rahmar Allah to wannan addini shi ake kiran mutane su koma zuwa gare shi abinda yake da alaka da zuciya ta yadda da shi shi ake nufi da aqida abinda za a aikata shi da gabubban jiki shine aiki to dukkanin su da aqidar da ibadar ibadar ta gabubban jiki da ta zuciya da sauransu dukkanin su ake cewa ibadar da za a bauta wa Allah subhanahu wataala da ita Allah ya sa mu fahimci wannan to wannan bawon Allah ya rubuta wannan littafi a wannan babi yana da littafai da dama da ya rubuta akan wannan bangare na taba ambata mana lokacin da muka yi darasin farko akai irin su sulamul wusul baitoci ne da ya rubuta su urjuza a usuluddin da ya rubuta kuma ya tsara su a baitoci duk maganar su ma aqida suke magana yana da littafin ma'arijul qabul wanda ya sharhin wannan sulamul usul din baitocin yana da wannan littafi da muka karanta yanzu a'lamus sunna yana da aljawharatul farida fi tahqiqil aqida duka dai wannan bangare na aqida yana da wasu littafan a bangaren fiqhu a bangaren mustalahul hadis bangaren gado bangaren tarihi da sira duk ya rubutu ba a bangaren wannan abun kawai ya rubutu ba to a ciki ya ambata mana cewa a wannan littafin ya takaita bai bayyana komai ba sai iya aqidar ahlus sunna waɗanda suka saba ma sunna a aqidunsu tun can baya tarihi har zuwa yau yace bai faɗi ko sunan su a cikin littafin sa ba ba dan komai ba yace domin malamai sun ware wasu littafan sun bada martani sun mai da martani akan irin waɗannan aqidun shi so yake wanda duk zai karanta wannan littafin ya tashi da tsagoran tsantsar aqidar da ya kamata musulmi ya yadda da ita don haka shi yasa tun farkon littafin ba ku ji in kun ji wani abu da aka kawo dangane da ko wata kungiya da ta balle ko masu wata aqida marar kyau daga bakin mai sharhi ne don a fahimci abun kuma kamar da shi kansa malamin yace akwai buƙatar irin wannan din wani lokaci saboda wabididdiha ta tabayyanu al-ashiya'u cewa abubuwa suna bayyana ne a gane su idan an fahimci kishiyoyin su duk lokacin da aka ce mutum yana karanta aqidar sunna to in ya san aqidar da ba ta sunnar ba aqidar sunnar ta fi zama mai karfi a zuciyarsa domin a lokacin da zai ga wasu sun yi nisa a wata aqida da ta saba mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sun kai ga abu kaza misali ko a allantar da wani dan adam ko makamancin irin waɗannan abubuwa kaga sai abin yayi maka girma har ka magalkalewa wannan ta manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama to shi yasa daga cikin abin da ya fara ambata mana wanda ya sa shi dama a wannan littafin a tsari na su'al wa jawab tambaya ce zai yi zai bada amsa wanda wannan uslubi ne da malamai a tarbiya masu education sukan ce hanya ce da takan taimaka wajen shigar da ilimi a kwakwalwar duk wanda ake karantarwa sawa'un yaro ne ko babba kada mutum ya dauka tsarin su'al wa jawab ya tsaya ne kawai ga yan primary da secondary a'a hatta babba ya danganci irin matsayinsa da fahimtarsa a abin da ake so a koya masa din in aka sa masa duk abin da za a koya masa sai an yi tambaya akai sai a bashi amsa babbar fa'idar da take cikin wannan shine daga ran da koda shi ma za a tambaye shi me abu kaza ya san iya abin da zai kawo a matsayin amsa ga wannan abu kuma ashe kenan yana taimaka mana maimakon a tambaye ka abu ka shiga daji ka karmo nan ka karmo nan ka karmo nan to ga takaitaccen abu wanda shine amsar abin da aka tambaye ka to wannan ya fara mana da tambaya ta farko wanda galibi masu rubuce-rubuce a ilimin tauhidi wanda wannan suna dama na gaya mana sunan aqida ɗaya ne daga cikin sunayen da ake amfani da su a kira wannan fanni na ilimi ana kiransa ilimin tauhidi ana kiransa ilimin aqida ana kiransa ilimin imani ana kiransa ash-shari'a ana kiransa as-sunna duk waɗannan sunaye sunaye ne da ake nufin a abu daya wato menene akan ko abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kudurta a zuciyarsu suka yi aiki da shi gurgurdan abinda suka karanta suka fahimta suka gani suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya fara mana da wata tambaya wanda galibi masu irin wannan fannin sukan fara da ita musamman masu harkar ilmul kalam mun san abinda ake ce mai ilmul kalam ko ilmul kalam me ilmul kalam waɗanda daliban ilimin da suka karatu a secondary ta haya islam kamar da ake cewa la'alla ba za su kasa sanin wannan ba an koya musu a aji harkar falsafa da ilmul kalam falsafa shine philosophy ilmul kalam kuma shine wato hanyar sanin ilimin aqida ma'ana ilimin belief abinda mutum zai yarda da shi a zuci amma kuma ba ta hanyar daukowa daga Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ta hanyar amfani da kwakwalwa da hankali a ce ya kamata ko a yarda da kaza ya kamata a yarda da kaza ya kamata a yarda da kaza wannan shi ake cewa ilmul kalam dalili sa masa wannan suna la'alla saboda mas'alar da tafi shahara ake tattaunawa a wannan fage ita ce mas'alar siffar kalamin Allah subhanahu wata'ala ko kuma lura da cewa mafi yawan abin da ake mai da hankali a cikinsa ko a kansa a wannan fage shine maganar kwarewa wajen iya fito da dalilai da iya zance wanda duk ya iya zance zai iya kada wani da musu to shi yakan ci nasara gurgudan kwakwalwarka gurgudan yadda kake da kaifin fahimta ba zancen Qur'ani bane ba zancen hadisi ba wanda wannan fannin wanda wasu suke kira shine tauhidi to ba tauhidi bane amma sunansa ilmul kalam Allah sadi kun fahimci abin da nake nufi a littafan masu karantarwa a jami'o'i musamman a bangarorin boko da suke karantar da wannan shi suke ce ma speculative theology abubuwan da suke da alaka da theology amma kuma wanda ake gina su akan speculation ma'ana kintace ne da kwatance wannan yace ai ya kamata a ce Allah kaza ne don haka a bashi siffa kaza ko kar a bashi siffa kaza duka ba tare da cewa Allah din ne ya faɗa a Qur'ani ba to me yasa nake wannan zancen galibin waɗanda suka yi rubuce-rubuce a wannan fage sukan bude a tambayoyinsu ko kuma maganar su akan tauhidi da wata tambaya me awwal wajib alal mukallaf amma kuma ta ba wanda ya jiyo darasin mu na farko akan wannan zai tuno mun tattauna wannan matsala awwal wajibin alal mukallaf me farkon wajibi akan mukallafi su masu irin wancan ilimin na theology harkar zaurance din da tunani da ka maimakon amfani da Qur'ani da sunna sukan ce farkon abin da yake wajibi akan mukallafi shine ash-shakku yayi kokonto ko mai kare yadda da shi ko kuma su ce al-bahth al-bahth shine bincike ma'ana duk abin da ka sani da wanda baka sani ba ka dauke shi baka sani baka aje shi a gefe kawai ka fara sabon bincike yanzu hatta imani da akwai Allah duka ka ce kawai babu sai mun bi wannan binciken mu tabbatar da akwai Allah sai mu ce to Allah ya kamata ya zama kaza ne shi kada ya zama kaza ne ya saba wa dan adam kada ya daidai da dan adam a kaza wannan duk shi ya haifar mana da abin da muke ji ana ta rikici akan sababin sifofin Allah shin za a ce Allah na sifa kaza ko ba za a ce Allah na sifa kaza ba da a ce tun farkon lamari ba a shiga wannan harka lokacin da na ga mana tarihin philosophy yadda ya shigo cikin musulunci ina jin da mun yi wannan magana ba sau ɗaya ba in kun tuna wannan mun faɗi yadda harkar da ta shigo wa musulmi sai aka ga Qur'ani da hadisi sun zo da wani ilimi wanda ba mu da yadda zamu yi mu bincika mu tabbatar haka ne ko ba haka ba. Ga kuma wannan ilimi na mutanen Greece, wato mutanen da ake cewa Girka da tu da Larabci, wanda suna nan har yanzu da wannan sunan aiko da a kasashen Turai suke, wanda da su ne manyan duk tsofin civilization ne wanda mafi yawan tunani na aqidu ta hanyar su aka samu shi. Falsafar su da daddiya ce, akwai falsafa ta su, akwai falsafar India da su suka hadu suka yadu a wurare da yawa a duniya, sai suka yi tasiri har musulmi da aka fassaro waɗannan littafan suka karbe su, sai suka ga da wannan ilimi ya saba mu abin da muka sani a Qur'ani. To ya za a yi, kuma wannan ilimin an bincika ta wani fage an ga cewa daidai ne shi bangarorin sciences kenan na yau da kullum. To don haka sai aka dauka wannan bangaren ma da suka yi magana akan Allah shi ma haka yake. Sai suka ce to bari su yi kokari su daidaita tsakanin wahayi da wannan philosophy din. Wannan shi ya jawo aka shiga wannan halin da muke ciki. Wannan ya ce ai bai kamata Allah ya ce kaza ba, kamata ya ce kaza, saboda yadda su da waɗancan ka'idoji da waɗancan masu ilimin falsafa suka shigo da shi a wannan bangare da ake cewa mawara at-tabi'a, wanda dai na sha gaya mana abin da suke cewa metaphysics, wato duk abin da ba a iya bincikar sa a laboratory a gano gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Imani da akwai Allah, a kaga ba za ka je wani laboratory ka bincika ba ko? Imani da akwai mala'iku, imani da tashin alkiyama, wannan yana ginuwa ne asali akan labari, labari daga wanda abin ya shafe shi, Allah subhanahu wataala. In ya ce mana akwai abu kaza, wajibi duk mai imani ya yadda, sawa'un a lokacin da aka gaya masa ko ya karanta hankalinsa ya fahimci abin ko bai fahimta ba. Akwai wata ka'ida da malami suke ambata mana, shari'a tana zuwa da abin da zai rikita maka hankali, amma ba ta zuwa da abin da ba zai yiwu ba a hankalci. Kun fahimci nan zancen? Za ka iya samun wani abu ka daɗe ba ka gane shi ba, to ba komai, iya ƙwaƙwalwarka kenan. Amma a ce gaba ɗaya ba zai yiwu ba a hankalce, to shari'a ba ta zuwa da wannan. Duk abin da ka ji a Qur'ani za a yi, cewa Annabi Isa alayhi salatu wasalam zai dawo, za a yi tashin alkiyama, rana za ta fito daga yamma maimakon ta fito daga gabas, wata dabba za ta fito. Ai wasu mutanen ba sa jin daɗin irin waɗannan abubuwan ko sai sai wani abu ai sun saba wa hankali. To ba saba wa hankali suka yi ba, a'a sun rikita maka hankali, saboda kai abin da ka sani wannan rayuwar sai yanzu kana kiyasin wancan abin da aka baka labari akan abin da ka sani yanzu, sai kaga cewa duk abin da ya saba ma dokokin wannan rayuwar da kake ciki to ba daidai bane kuma ba zai yiwu ba. Amma a hankalce zai yiwu. Waye ya fito da ita daga gabas din? In yace ya canza yau ta fito daga yamma dan ya tsoratar da mu saboda wani dalili, zai yiwu ko ba zai yiwu ba? Yau don haka a shi irin waɗannan abubuwan maimakon mu ƙaryata su, sai mu yadda tunda labari ya tabbata akan irin wannan, mu ce tunda Allah ya faɗa, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to mun yadda haka ne, sawa'un mun fahimci abin ko ba mu fahimta ba. Da fatan mun gane wannan. To wannan tambayoyin in suka yi sukan ce abin da ya kamata mutum ya yi, ya aje komai na tunani, kada yadda ma akwai Allah, shi kansa akwai Allah din sai kai bincike. To wannan shine masu wancan abin da ake cewa speculative theology ko ilmul kalam suka shigo da shi, har mutane suka dauka aka rubuta shi a littafin, da har yanzu a wasu wurare su ake karantarwa a matsayin shine addinin musulunci. To amma nan sai fare mana wannan tambayar da yace ma awwalu ma yajibu alal ibad, menene farkon abin da ya wajaba akan bayi? Kun ga amsar me ba? Sai ce awwalu ma yajibu alal ibadi ma'rifatu al-amri alladhi khalaqahum Allah lahu. Kaga me ce su bincike akwai Allah ko ba Allah? Sai ce su san abin da Allah ya wajabta musu, wanda domin sa ya halice su. Menene Allah ya halice mu domin sa? Shine mu bauta masa Allah, mu bauta masa shi kadai ba tare da wato an hada shi da wani ba. Farkon abin da yake wajibi akan kowanne bawan Allah shine ya bauta wa Allah. Ya zai bauta wa Allah in ya yi ilimi? Sannan shi yasa malamai suka ce sanin akwai Allah, ka yadda cewa akwai Allah baya cikin abubuwan da manzanni suka zo da shi. Kun gane wannan tambayar ko ba ku gane ba? Manzannin Allah gabaki ɗayansu, duk wanda Allah ya aiko a matsayin manzo, babu wani manzo da Allah ya aiko ce ka je ka gaya wa mutane su san akwai ni. Babu wannan umarnin duk Qur'ani. A ce manzo abin da ya zo da shi kenan, a'a, abin da suke zuwa da shi shine a gaya wa mutane su bauta wa Allah shi kadai, Allah nan da suka riga suka san shi. Babu wanda bai san akwai Allah ba, sai dan takabburanci. Amma a ɗabi'ar ginin ɗan adam shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi cewa an halicci kowanne dan adam akan fitra ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitrati fa abawahu yuawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi yace babu wani abun haihuwa wanda Allah subhanahu wataala ya sa iyayensa suka haife shi sai face an haife shi ne akan fitra fitran nan ita ce wato damar ka san akwai Allah shi sa har malaman tarbiya suke cewa kuma shi ma nan dai ba kuma tabana ga ya mana a baya idan da za a sa yara da aka haifa a samu yara guda biyu an haife su sai a samu wani wuri da za a ba su abinci suna ci abincin su na zuwa musu kuma kada a yi musu magana kada wani ya bude baki ya ce musu uffa da za su kai munzalin fara magana to in za su bude bakin su inda za a tambaye su waye Allah za su ce shine mahalicci ma'ana wannan baya bukatar a ce a karantar da mutum akwai Allah amma su waɗannan tunda sun gina lamarin su akan wannan bincike din cewa komai sai ka bincika shi yasa sai suka ya zama cewa sanin da suka yi wa Allah ba shine sanin da Allah din yace ai masa ba a cikin alkur'ani mun fahimci abu to wannan dai mu kyaleta haka tambaya ta biyu da yazo yayi magana akan menene wannan abin da aka halitta mutane domin sa mun sani wannan shine ibada yayi kuma magana akan menene ake nufi da shi kansa bawa menene bawa me ma'anarsa kuma menene ma'anar ibada sannan banda wannan yadda yaushe aiki yake zama ibada da ya bayyana wannan me alamar Allah madaukaki yana son bawa taya mutum zai gane cewa Allah madaukaki yana son shi da ya kawo mana waɗannan sannan ya kawo mana sharuɗan ibada menene sharuɗan ibada sharuɗan ibada yace guda uku ne da sidqul azima da ikhlasun niyya da kuma muwafaqatu shar'i wanda wannan shine dama asali abinda ake faɗa sharuɗan karɓar ibada sharuɗan karɓan ibada da duk ibadar da zaka yi Allah madaukaki ba zai karɓa ba sai ta cika waɗannan sharuɗa to da ya kawo mana ba dai din waɗannan abubuwa gaba ɗaya zamu bi su ba yayi tambaye menene ma'anar sidqul azima din meye ma'anar ikhlasun niyya menene kuma martabar menene maratibud dini in ba kuma ta ba a tattaunawa da muka yi a wannan gefe shine gefen da ake sanin meye ma'anar islam me kuma ma'anar al-iman me ma'anar al-ihsan saboda waɗannan abubuwa su ake ce mu maratibud dini me ma'anar maratibud din matakan addinin musulunci asalin wannan kuma an samu shi ne daga hadisin jibril lokacin da jibril alaihi salatu wa salam ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a surata dan adam a wannan hadisi dai nabi da kuka haddace baki ɗayan ku a hadisin arba'un an-nawawiyya hadisi nabi din nan wanda mala'ika jibril zai tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bashi labarin me musulunci bayan ya bashi sai yace kai gaskiya har suka yi mamakin yaya kana tambaya kuma kana cewa gaske ne ashe ka riga ka sani ya tambaye shi me imani ya faɗa sannan ya tambaye shi me ihsani to waɗannan abubuwa guda uku da al-islam da al-iman da al-ihsan su ake cewa maratibud dini yawa to shine ya kawo su suma yayi magana kuma mai tsawo akan su wanda ta ci shafuka da yawa har zuwa inda yake cewa ma dalilu ishtirat inqiyadi min alkitabi wa sunna ko da yake yayi magana ne kuma akan sharuɗan abin nan kai sharuɗan la ilaha illallah haka ne ko yawa ka daga baya ya dawo yayi wannan maganganu akan me ma'anar islam sannan ya tsaya ya mana magana akan shi al-islam din akan me aka gina shi shahadatu an la ilaha illallah to a wannan shahadatu an la ilaha illallah shine ya bude yayi dogon zance mai tsawo har ya magana akan sharuɗan la ilaha illallah kuma mun yi magana su ma akan su sharuɗan guda nawa ne la ilaha illallah mutun ya fade ta tai masa amfani sharuɗa nawa ne sharuɗa bakwai yawa har da baitoci din ba ku manta ba mun karanta har wasu daga cikin ku sun rubuta ko yawa bayan ya tattauna wannan ya kuma yi magana akan kowanne kuma ya samo masa dalili daga Qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya magana akan ma'ana shahadatu anna muhammadan rasulullah da dalilin ta a Qur'ani da sunna wannan abun a lokacin ba kuma ta bana ambata mana me fa'idar komai na aqida a ce me dalili kunga ai duk wannan littafin da muka karanta duk abin da yace me kaza babu abin da ya fada mana bai kawo dalili ba ko to haka aqida take domin asali karanta qur'anin da karanta hadisan da fahimtar su shike fitar maka da aqidu. Wannan shine bambancin aqidar masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu bin wani abin daban. Masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin belief din nasu ba su yadda da komai ba sai abin da ke cikin alqur'ani. Karanta alqur'anin nan fahimtar ma'anonin sa shine aqidar su. Su ko waɗanda ba su ba ko wanda suka bi wasu hanyoyin daban zaka ga me suke fara yi. Zaka ga suna da ka'idoji ne ajiyayyu cewa a bangare kaza mun yadda da kaza, a bangare kaza mun yadda da kaza, amma ba mu yadda da kaza ba. To sannan kuma sai a tafi yawo a cikin alqur'ani ana neman abin da zai dace da wannan. Shi yasa shine kuma sababin batar su. Inda sun makale wa qur'anin da sunnar daga nan za a ciro aqidar, to da ba za a samu matsala ba. Domin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taba kai mutun zuwa ga bata ba. Mun gano wannan, babu mutumin da zai rike alqur'ani ya rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa fassarar manzon Allah din kuma sallallahu alaihi wasallama kuma bisa fassarar sahabbai kuma ka ganshi ya bace. Bacewa a wannan gunde da ya fahimta sai dai bacewa ko ta san zuciya ko ta wani dalili daban. Mun gano wannan abu. Da haka yana da muhimmanci mutum ya zama duk abin da zaka yadda da shi to kana da dalili a kansa. Domin idan baka da dalili kai wane ne har zaka kinkiro abu kaza ka ce babu dalilin amma ni ne na faɗa. Kaga akwai buƙatar a ce kai waye a musulunci. Idan ba mutum ba shine manzo ba sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya fito da mutane wani abu tsari na abin da ya kamata su yi imani da shi idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To ya kawo kuma magana akan sallah da zakka, yayi magana kuma akan menene imani, bayan wannan me dalili akan imani yana karuwa yana raguwa. Wannan dai mabahis ne da suke da alaka da imani, kuma da daddu malamai tun can can a baya sun yi maganganu akan su a lokacin da muka yi ina jin makomanta ba na ga mana hatta littafin da aka fara rubutawa da wannan sunan tun karni na 3 shekara ta 230 Malam Abubakar ibn Abi Shayba ya rubuta littafin sa mai suna Kitabul Iman, dan karamin littafi. Kafin shi Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam shi ma ya rubuta littafin sa abin nan Al-Iman shi ma da wannan suna din. Haka wannan matsalolin an dade ana tattaunawa akan su ba wani abu. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam shi ma 224 ya rasu kaga kafin ibn Abi Shayba. In aka ce ku 200 fa ka tuno shekara 200 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ace kusa ake da tabi'an tabi'ai ba a dade da barin su Imam Malik da ya rasu 179, ba a dade da rabuwa da su Al-Imam Shafi'i 204, ba a dade da rabuwa ma da su Imam Ahmad bin Hanbal mai 241 ba. Kaga ace wannan lokacin nasu shine lokacin da ya kamata duk mai daukar wata aqida da ya kamata a yadda da ita to ya koma wancan lokacin. Duk aqida da yake akwai ta a wancan lokaci to ita ce aqida daidai, ita ce ya kamata ya imani da ita. Daga cikin abubuwan da zan tuna mun mai da hankali akan su wajen karantar da wannan littafi shine kokarin bayyana wa ƴan uwa masu sauraro da masu karatu cewa duk abin da zamu yadda da shi na harkar aqidan nan to mu yi kokari mu mai da shi can can baya din nan zamanin waɗannan manyan malaman, zamanin su Imam Malik da kafin su, tun zamanin ma sahabbai da tabi'ai da kuma zamanin su Imam Malik din tabi'an tabi'ai kenan da zuwa kuma na bayan su. Domin wannan shine zai mai da martani ga masu tuhumar cewa asalin wannan abin da muke ji na aqidu din nan a cewa aqida kaza irin su Ibn Taymiyyah ne suka fito da abun ko kuma su Muhammad bin Abdul Wahhab wanda ya rasu daga 1206. Mun san wasu tuhumar da suke kenan cewa ai wannan aqida sunanta aqidar wahabiyanci, kawai Muhammad bin Abdul Wahhab ne da duka zamanin su daidai da dan fodiyo shi yazo da waɗannan abubuwa din. Wannan kuma abun ba haka bane. Ka koma zuwa ga asalin littafin da aka rubuta can baya za ka ga cewa shi ma karanta waɗancan littafin bayan yayi ya fahimci wannan, har ya kokari ya kwa wannan abun da yake na tajdidi a inda ya rayu. Allah subhanahu wataala dai ya saka wa kowa daga cikin su da alheri. Amma babban abu shine mutum ya gane duk abin da yake da alaka da tauhidin nan da aqida to gangariyar sa shine ka koma baya. Ai na ga mana wannan shi ma. Wannan shi ma zan tuna mana shi. Cewa duk abin da muke so in dai magana ce ta aqida da ibada to duk mai son yayi ta daidai to ya koma baya. in ko magana ce ta rayuwar mu ta yau to ka duba gaba idan da zaka iya tunani Allah ya baka karfin tunanin da zaka iya kera wani abu da nan da shekara 50 ma ba a same shi ba kai zaka fito da shi ne yadda rayuwa za ta yi dadi ga mutane jirgin sama ne harkar internet din nan menene dai ga abubuwan ci gaba yanzu kullun sai wani abu sabo ya fita da sai kaga in abu sabo ya fita ai tatallan sa yanzu samari ma daga sun shiga internet za su yi maka yau an yi wani abu sabo iya su suka sani ko ba haka bane to wannan abun duk alheri a ci gaba ai ta yin wannan a kirkiro mana abubuwan da za su amfane mu a wannan rayuwa amma in zancen me ya kamata mu yadda da shi ne dangane da Allah me ya kamata kuma mu bauta wa Allah da shi to in kana son aikin ka yayi kyau to ka koma baya yauwa ci gaba a addinin musulunci ta bangaren aqida da ibada shine a koma baya ci gaba a rayuwar duniya kuma shine a yi gaba a hango gaban ai ta kokarin da za a yi Allah ya taimake mu mu yi abin da zai amfane mu a didda dai akwai abubuwan da ci gaban ya jawo sun zama mutane bala'i irin makamai da ake yi a zamanin yanzu a kirkiro wannan wanda asalin su ba su da amfani ga al'umma wanda wasu ma a shar'ance ma haramun ne amfani da su domin ko za a yi amfani da su a kashe waɗanda ba a fagen mayaki suke ba a ka'idar musulunci ko mun san ba a kashe mutumin da ba a fagen yaki yake ba kaga ba a kashe mata ba a kashe kananan yara wannan haramun ne a yaki addinin musulunci to yanzu sai ga gari guda a zo a gama da shi gaba ɗaya ba lura da matansa da ƴaƴan da waye to irin waɗannan makaman a zamanin yanzu haramun ne a fatawar musulunci ma a kirkiro su ba ci gaba bane wannan komawa ne zuwa ga rayuwar kafin ci gaba Allah ya tsare mu dan haka dai magana a addinance duk abin da mutum yake so na ci gaban addininsa aqidarsa tai kyau ibadarsa tai kyau to ya koma baya ya gano abin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da shi ya bautawa Allah da shi nan ma zan tuna mana wata ka'ida wadda ban dade da fadarta ba a wannan darasi kuma za ta amfane mu cewa wai duniyan nan da me muka zo dan mu bautawa Allah kuma me muke so mu cimma kowa me yake so yi achieving da za a tambaye ka wanne buri kake so ka cimma a wannan rayuwar ka zo ka rayu a duniya banda maganar duniyar maganar duniya kowa dama zai ce maka ya rayu ya ci ya sha ya aure ko a yi ƴaƴa mata mota yawa ga aiki kuma kuɗi na shigowa ba talauci kuma kowa ka tambaye shi abin da yake so a duniya ba ya wuce haka in kuɗi ya samu sai a hangi kuma mulki in kuɗi ya yawa ana son mulki in kuma aka samu mulki shi ma ana son a tara kuɗi don ya ƙara ƙarfafa mulki shikenan to banda waɗannan akwai mutuwa to in an mutu me zai faru za a bar duniya za a koma zuwa ga Allah to wannan shi ya kamata kullum tunaninka ya riƙa tarkizi yana mai da hankali a kai in na mutu ɗin nan haɗuwar da zan ga Allah gobe na yadda da halin da nake ciki yanzu ina cikin hali yanzu a cikinmu nan za mu ce gaba ɗayanmu muna cikin shirin da ba mu damu in mutuwa ta zo mana ba yau a shirye muke in an ce gobe za ka mutu ka ce eh mala'ikan mutuwa zo na shirya imani na ƙalau sallah ta a cike zakata nayi aikin haji na babu cin mutunci ga kowa na kyautata ma iyaye ƴaƴana ne musu tarbiya komai na wakan male wa zai faɗi wannan bamu da shi to tunda manufar zuwa wannan duniyar ita ce in mun mutu din nan mu je a ƙarshe Allah in yi mana hisabi ina muke so a samu wajen sakamako kowa aljanna yake so haka ne ko ba haka ba to ka'idar da nake so in bayyana mana shine ko ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dama shugaban masu shiga aljanna dan aka bata bakinka ne kace dan aljanna haka ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu labari a Qur'ani cewa ya yi musu alƙawarin aljanna to tambayar mu anan sahabban nan da manzon nan sallallahu alaihi wasallam me suka aikata suka cancanci shiga aljanna iya musuluncin da suka yi a zamanin su shi ya ishe su suka shiga aljanna haka ne Qur'anin nan da suka karanta suka fahimce shi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karanta suka fahimta suka yi aiki da shi suka mutu Allah ya ba su aljanna to ashe kenan in har za a iya shiga aljanna da iya abin da sahabbancin suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aikata to ya kamata mu yi wa kanmu fada bai kamata mu kirkiro sabon addini a zamanin yanzu ba in dai so muke mu shiga aljanna sai mu ce to ashe kenan mu yi hakuri da iya abin da muka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallama mu yi aiki akan sa to ya ishe mu mu shiga aljanna baka bukatar ka kirkiro wani salati baka bukatar ka kirkiro wata hanya sabuwa baka bukatar ka kirkiro wani nau'i daban da wata ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ta ba bai bukace ta ba shi yasa da aka tambayi al-Imam Malik ibn Anas menene zai tsirar da mutane yake cewa me babu abin da zai tsirar da ya gyara lamarin mutanen karshe sai abin da ya gyara lamarin mutanen farko mutanen farko menene ya gyara su har aka ba mu labari a Qur'ani cewa ayin aljanna ne makalkalewa Qur'anin nan da maganganu da tsari nan da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka duk mutumin da yake son addinin sa ya kyau to ka koma baya ka koma baya ka tambayi ya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya na sahabbai yake to anan ne insha Allah tsira yake to waɗannan abubuwa yazo yayi magana kuma har yanzu akan tauhidi tauhidur rububiyya yayi maganganu da yawa da dalilai me yake shiyar tauhidur rububiyya yayi magana akan tauhidul asma'i was sifat yayi magana har yanzu tauhidul asma'i was sifat din da zulfin sa kaidojin to sunayen Allah subhanahu wata'ala daga alqur'ani sunayen Allah daga cikin hadisai nau'i ne wa nawa ne dalalatul asma'il husna ya ga mana dalalatul asma'il husna akwai dalalatul mutabaqa da dalalatul tadammun da kuma dalalatul iltizam wannan suna cikin kaidoji da dalibin ilimi ya kamata su haddace dangane da sanin waɗannan wato kaidoji na sunaye ya kuma kawo mana maganganu da suka shafi dai misalai na sifatin sifofin Allah subhanahu wata'ala wannan shi ma babi ne da na san dai mun yi maganganu da yawa akan sa imani da sifofin Allah da sunayensa yana cikin alamun da ake gane aqidar mutum mun gane wannan ina jilla Allah ban sani ko a lokacin na gaya mana wannan amma daga cikin abin da malamai sukan yi amfani da shi in suna so su san wani malami marubuci baka san shi ba baka taba jin labarin sa ba sai ka tsinci littafin sa ko ka je kasuwa sai ka sayi littafin ya zaka gane wannan bawan Allah mai tafiya akan hanyar sunna ne ko kuma akan hanyar wata bid'a yake galibi malamai suna cewa ka duba maganganun sa a babun al-asma'i was sifat babun asma'i was sifat babi ne da zai taimaka maka haka nan babun kaddara to madida dai babun kaddara yana da nasa rikice-rikicen fiye da wato babun al-asma'i was sifat shine fi saukin da nan da nan zaka gane ina mutun ya dosa mun ina fata mun fahimci abu dan haka babun wannan na sunayen Allah da sifofi yana cikin wato babi mai muhimmancin da ya kamata bawan Allah musamman dalibin ilimi wato ya sani zai taimaka masa wajen bambancewa menene abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni ayi menene kuma ya hani ayi kuma ayi imani da shi to duk wannan maganganun na tauhidul asma'a binnan tauhidur rububiyya tauhidul asma'i was sifat da kuma tauhidul uluhiyya duk a karkashin meye malam ya kawo su yawa a karkashin al-imanu billahi yana so ya gaya mu ai tunda dama abubuwan ne ku yi hakuri kana wannan sai ka shigo wancan asalin wannan babin da ake magana sunansa tauhidi ko sunansa aqida in ka lura da shi budadawa ne da sharhi ne mai zulfi akan rukunan nan na imani ai mun san rukunan imani wanda kowa ya haddace su rukunan imani guda nawa guda shida al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa al-qadar khairihi wa sharrihi to aqidan nan da ake cewa sharhin waɗannan abubuwan sai kuma bayanin kishiyoyin waɗannan abubuwan shi yasa babin ya zama babi ne mai fadi in ka dauko al-imanu billahi nan imani da Allah abinda ake nufi da shi shine waɗannan abubuwa imani da akwai shi da imani da cewa shine rabbu ubangijin kowa da kowa da imani da sunayen nan nasa da ya faɗa a Qur'ani da sunayen sa da ya faɗa a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da kuma imani da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa wannan shine al-imanu billah sannan bayan ya kawo wannan yayi bayani sai maganar imani bil malaika shi yasa kuka ga da ya gama maganar tauhidin asma'i was sifat nan sai ya shiga magana kuma akan tauhidin al-uluhiyya sai kuma yayi magana akan ma ma'anar imani bil malaika saboda me ya jero su ne haka a jere din haka ne kuna bin abin da nake bi yawa bayan ya gama magana akan al-imani bil malaika sai magana akan al-imani bil kutub imani da littafai Allah yana da littafai da ya saukar ga manzanni, wannan duk mun yi magana akan sa, ya magana kuma har yanzu akan karkashin imani bil kutub, sai ya tsaya yayi wata gawaina ya yi magana akan alqur'ani. Alqur'ani tunda a cikin kutub na shi ne mafi girma, to meye aqidar musulmi dangane da alqur'ani? Cewa maganar Allah ce, ba zaurancen kowa bane, ba kuma halitta bace. Akwai bambanci tsakanin halittar Allah da sifar Allah. Alqur'ani meye? Sifa ce ko halitta? Sifa ce. Malam me risala ai kun karanta littafin sa la'alla kafin wannan. Me ya gaya mana? Wal Qur'anu menene? Kalamullah wa huwa sifatun min sifati zatihi. Siffa ce daga siffofin zatin Allah subhanahu wataala. Ba maganar laysa bi makhluqin yace fa yabida. Ko? Yau ba maganar wani abun halitta bane ballantana a ce ya kare ko a ce an neme shi wata ran an rasa. Don haka alqur'ani ba maganar kowa bane, maganar Allah ne. Me yasa malamai littafan tauhidi suke matsawa suke tattauna akan wannan matsala? Saboda an taba yin matsala babba da rikici akan wannan harka din. Mun yi maganar wannan shi ma ina jin a lokacin da tarihi, lokacin zamanin al-Imam Ahmad bin Hanbal, a lokacin da harkar can da nake bamu labari ta philosophy da ta samu karfi ta kama kasa, aka samu shugabanni khalifofi sun yadda da ita, musamman khalifofin daular Abbasiyya. Lokacin da khalifofin daular Abbasiyya suka zo, wanda Abu Muslim Al-Khurasani shine dama ya kawo su, wani mutumi ne wanda ake ce ma dahiya ne shi. In an ce mutum dahiya, ana nufin mutum irin mutanen nan kwararru a siyasa da iya makirci. Dole harkar shugabanci akwai inda irin waɗannan abubuwan sai da su. In baka da wayo ba za ka iya shugabanci ba. Duk mutumin da yake shugabanci ya zama haka yake, sai dai kowa ya zo ya kada shi, to ba abin da zai iya yi mutane. Da akwai bukatar ya zama zakakuri ne, yana da wayan kansa, a ce masa kaza ya ce a'a ba haka bane, kaza ne daidai. To amma kuma ta hadu da tausayi da imani, to sai a tafi daidai, kamar da Imam Ahmad yake faɗi. Shugabanci yana kyau in an samu abubuwa guda biyu, da karfin zuciya da kuma tausayi. Idan aka samu tausayi yayi yawa shi kadai, ba karfin zuciya, to babu doka, abubuwa duk sai su lalace. In aka samu karfin zuciya ita kadai babu tausayi, to sai a zalunci. Amma aka hada waɗannan abubuwa biyu, za a ga cewa insha Allah abubuwa za su yi kyau. To a wancan zamani, zamanin daular Abbasiyya, sun karbi wannan aqido na imani da abin nan harkar falsafa, har aka shigo da tambaye-tambaye akan wai shi Qur'anin nan ma tuhuna? Mu'tazilawa suka ce ba zancen Allah bane, halitta ce. Har suka ce maganar da Allah subhanahu wataala yayi da Isa, yayi da Annabi Musa, ba a shi Annabi Musa ba maganar Allah yayi ba, wai maganar Allah ne ya halicce ta a jikin bishiyar nan da take tsuru Sina. Da Annabi Musa ya zo, sai ji bishiyar ta yi magana. Don haka Annabi Musa bai ji maganar Allah ba. Saboda me suna cewa? Saboda wai shi Allah ba a siffanta shi da cewa yana magana. In aka ce yana magana, ashe wani sabon abu na faruwa da shi. Duk wanda aka ce sabon abu na faruwa da shi kuwa, to halitta ne, ba ban halitta bane. Kaga wannan menene? Ai kwatance ne da ka. Shi yasa malamai suka ce, to ku da kuka ce maganan nan ba Allah ne Annabi Musa ya ji ba? Yanzu bishiya ita ce take fadar, take cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana. Bishiya za ta faɗi wannan? Ai Annabi Musa ya ji wannan maganar ko daga Allah subhanahu wataala? Kaga wannan magana ba ta bishiya bace. Don haka ashe Allah ne subhanahu wataala yayi magana da Annabi Musa, Annabi Musa kuma ya ji maganar sa. Ya yaji ba mu sani ba. Kamar da ya faɗa ce tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah, a cikin su akwai wanda Allah ya yi magana. Shi yasa har suka yi ta kokari a lokacin da suka samu mulki, su masu wannan aqida ta mu'tazilawa, sai suka tilasta wa duk wani malami a zamanin nan, sai ya yadda cewa Qur'anin nan ba maganar Allah bane, makhluqi. A aqida kuma ta sunna ta daidai, wannan kaulin mutum ya fade shi kafirci ne. Aka kama al-Imam Ahmad bin Hanbal fa, sai da aka daure shi bulala 150 a rana guda. Aka ce sai ya fadi cewa Qur'ani makhluqi ne. Aka aika takaddu, mutanen gari suna ta jiran ya bada fatawa. in yace makhluki ne to duk garin Baghdad da kowa zai ce makhluki ne shikenan an koma akida ta waɗannan mu'tazila wanda lokacin su suke da mulki al-imam ahmad yace shi ba zai faɗi wannan ba ya dage akai bulalar akai menene aka daure shi watanni amma yace shi ba zai canza abin da ya sani shine aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san a lokacin yana cikin manyan malamai malamin in ya bada fatawa akan abu waɗanda ba shi ba dauka suke wannan ita ce daidai yace shi ba zai bada wannan fatawar ba akai har daga ƙarshe sai da wannan mai shugabancin ya kau wani daban ya shugabanci shi ma ya ci gaba da azabtar da shi wani yazo akai canjin wani shugaban da shi kuma ya aje waccan aqidar ya bi aqida ta daidai shine ya umarni aka saki al-imam ahmad bin hanbal duk saboda waɗannan fa abubuwan aqida amma duk da haka al-imam ahmad bin hanbal idan aka kawo shi a fito da shi daga kurkuku a zo da shi gaban sarki gaban khalifa a tattauna akan matsala me zaka ce yau ka canza magana ko baka canza ba me zaka ce akan kaza in ya bude bakin sa zai ce ya amiral mu'mini in yana magana da sarki gashi yana kan aqidar da ba daidai ba aqida in an yi fatawa me hukuncin mutumin da yace qur'ani makhluki ne kafiri ne amma duk da haka bai kafirta shi ba aka tambaye shi yace ai jahilci akan jahilci suke don haka bazan kafirta su saboda jahilci ba zai ce ya amiral mu'mini a kawo malami in tattauna da shi to kun ga wannan ita ce fahimta ta malamai yadda suka zauna da wato waɗanda suke zamani da su to abinda yasa kaga malamai suna nana ta magana akan wannan mas'alar kenan ta sifatul kalami shin maganar Allah magana ce ai alqur'ani magana ce ta Allah ko kuwa makhluki ne har ya zama wani lokaci yanzu mutane suna magana akan sai kaje suna cewa da Allah ku kyale wannan ai tarihi ne an gama da shi ba haka bane tunda harkar nan ta mu'tazila wannan har yanzu akwai gauranta ai kuna jin ana cewa su aqlaniyun kuna ji rationalist ake ce musu a zamanin yanzu abun ji turawa rationalist sune waɗanda su komai nasu ba sa kallon wani qur'ani wani hadisi kawai in ya dace da hankalin su ce eh shike to wannan aqidar ta samu wuri a wurin wasu kungiyoyi ina masu cewa ba su yadda da komai ba sai qur'ani da ake ji ana fadar su ba su yadda da hadisai ba asali daga aqidar mu'tazilawa ne a zamanance masu wannan tunani na rashilin suka karfafa musu kuma take tafiya har yanzu tare da cewa tafi karfi an shigar da ita gun alaran mumi waɗanda dama su haddar qur'ani suka mai da hankali ba fahimtar ma'anarsa ba wannan kuma shi ya ja mana aka samu harkar su ta tsine dinnan da menene da menene kuma har suka samu wuri mutum bai san qur'ani bai san me Allah yake faɗa ba qur'ani ba amma ya haddace shi wannan kuma ba matsala bane ka haddace abin alheri ne a haddace alqur'ani amma a san ma'anarsa in ka san ma'ana kuma ka hada da fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai a zamanin sa to insha Allah ba za a samu irin waɗannan wato aqidu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to mu je gaba kuma bayani dai akan maganar bayan ya gama da sifatul kalami da mana ga muku ba zai yi karatun shekara uku a cewa awa daya a faɗi komai akan sa ba ko yi magana har yanzu akan imani da annabawa magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na khatamun nabiyyin ko yi magana akan na farko kai annabawa su waye aka faɗa cikin alqur'ani ya kawo kuma su wane ne ulul azmi a cikin annabawa da manzanni ya kawo me bambancin manzo da annabi di ya kawo idan mun tattauna wannan in an ce waye annabi me zaka ce in an ce waye manzo me zaka ce duk waɗannan mun tattauna kada saboda ba lokaci ba buƙatar a ce muraji'a sazami yanzu waye kuma khatamun nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙin sa akan al'umma da kuma mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan yana cikin aqida wajibi mutum ya yadda da su sannan ya kawo shin alqur'ani mu'jiza ne me dalili akan mu'jizar alqur'ani sannan sai ya shiga kuma magana akan al-imanu bil yawmil akhir al-imanu bil yawmil akhir kun ga an gama da al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ko sai me al-yawmil akhir to sai shiga al-yawmil akhir shi ma ya kawo maganganu to anan fa ya tsawaita da yawa saboda maganar al-imanu bil yawmil akhir ta shafi abubuwa da yawa tana da alaka da ashratus sa'a ashratus sa'a ana kasa su kashi biyu ashratus sa'a as-sughra ashratus sa'a al-kubra me ashratus sa'a ashrat ana nufin alamat ay alamatus sa'a alamomin tashin alqiyama alamomin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu abubuwa wanda malamai suka kira su kananan alamomi ya faɗi wasu abubuwan kuma wanda suke sune manyan alamomi waɗanne ne manyan alamomi sune kamar su fitowar rana daga yamma da zuwan mahdi zuwan annabi isa alaihi salatu wasalam a yawan girgizar kasa da za'ai ta karshe zuwan fitowar dabba dinnan da kuma zuwan na faɗi zuwan annabi isa alaihi salatu wasalam ko yau da waɗannan abubuwa su goma ne dai waɗanda su ne alamomin tashin alkiyama manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa in ɗaya ya zo yadda ka san idan an saki wato tarbi duk da ba lamu muka fassara abin da tarbi kamar ikdi yace kamar misali zu abin nan zigida ko makamantinsa idan aka ce an sake ta an tsinka in ka tsaya da ita haka ya za ta yi ai duk zubowa za ta yi ɗaya yana bin ɗaya take to duk lokacin da aka ce na farko ya zo a cikin goman nan haka na biyun zai zo washe gari haka 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 da gaggawa har kuma Allah maɗauki ya naɗe ƙasa baki ɗaya a halaka kowa da kowa sannan kuma daga baya a tashe mu a hisabi to amma kafin su waɗanda za su zo alamomi sunansu ƙanana kamar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yawan fitinu yawan kashe-kashe yau an kashe kaza gobe an kashe kaza irin dai halin da muke ciki nan duk alama ce ta duniyar nan ta zuwa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan tintini kamar da hadisin Hudzaifa wanda mun sha magana akan sa kullun yanzu ba zancen da sai ka ji abinda masu gidajen watsa labarai suke cewa menene news kasan sun ce news abinda ba a saba jin sa ba ko shi za a faɗa shine za a ce an samu labari to yanzu maganar adadi kaza ya mutu adadi kaza ne ya mutu yanzu ya zama shi ma ba news bane sai kaga kana karantawa a jarida kawai ka tafi shafi na biyu bai ma daga maka hankali ba saboda mai jiyan nan kaji kuma gobe za ka ji wanda ya fi wannan to haka wannan shine halin fitina alama ce ta tashin alkiyama yawan zinace-zinace alama ce ita ma ta tashin alkiyama rashin biyayya ga iyaye waɗannan abubuwa ɗaruruwa ne suna nan duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a cikin hadisai to kai imani da waɗannan abubuwan cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun ga dai ai a zamaninsa waɗannan abubuwan babu ko amma shi yace kafin tashin alkiyama za su auku kuma alama ce tashin alkiyama to ko wannan ya isa ya tabbatar mana cewa manzon mu sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya kuma abin da ya faɗa din nan babu ƙarya a ciki lalle da gaske ne to yayi magana duk akan waɗannan abubuwa ga sunan dai har inda ya magana ma dalilu hamina sunna da dalilul ba'asi tashin kabari tashin mutum kai bayan mutuwa mene da magana busa kaho yaya za a tara mutane yaya da yake daga alqur'ani yaya yake daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawa gaban Allah da tambayoyin da za a yi ya za a yi wannan tsayuwar duk ya kawo mana dalili a qur'ani dalili a sunna dama duk zancen kenan yaya kuma ya raba littafai takaddun ayyukanmu da muka aikata ya za a raba su duk ya kawo mana da mutum zai koma ya sake karanta littafin nan a ce kowa daga cikin ku ya sake maimaita ya karanta shi kadai karatu na nutsuwa to za a sami fa'ida sosai insha Allah ina kuma ba ku shawarar yin haka din tunda dai alhamdulillah duk wanda ya halarci darussan nan gurgurdan hali duk abin da aka faɗa din nan gurgurdan sharrin da shi wannan bawan Allah mai karantar da ku duk da rauninsa insha Allah dai an fahimci gurgurdan abin da aka fahimta daga ciki to insha Allah ina sa ran cewa mutum zai in ya koma ya muraja'a zai fahimci abun fiye da wato yadda da ya fahimce shi bayan nan yi magana akan siratsi yayi magana akan kisasi da za a yi kafin shiga aljanna babu wanda zai shiga aljanna sai an yi kisasi har mun yi wannan magana cewa duk abin da ke tsakaninka da wani ko da kuskure wani ya taka ka ko wata rana wani ya mare ka to sai ba za ku shiga aljanna ko kun gama cika sharuɗa na shiga aljanna duk da za a shiga aljanna an je ga kofa za a bude a shiga sai a ce ku dakata kai ka taba marin wancan to tsaya kai bude hannunka kai ma marishi sai an yi wannan sannan a shiga aljanna kaga wannan fa wanda suka cancanci shiga aljannan ne ake magana akan su sai an yi kisasi wata ran a cikin jama'a wannan ya taka wannan da kafarsa da takalmi wancan din yayi tsinuwa ma bai sani ba duk sai an tsaye da su kai kaza karama kai kaza karama to haka yanzu ai dan Allah yan uwa mu rika mamaki dan an ce za a yi tashin alkiyama kuma kowa za a binciko laifinsa ai mutane wasu mamaki suke yi in aka ce za a zauna gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala a tsaya kai kuma kowa a fito da shi a ce me ka aikata abinda ake gaya mana ga littafai za a fito da su a karanta ko a baka ka karanta da kanka wani sai ka ji kaman yana mamaki amma ku duba yanzu a zamani yanzu Allah ya kawo mu wani zamani da abubuwan duk da muke fada da bakin mu ta hanyar wannan abin da muke ta yawo da shi duk yana nan a wani wuri an yi story din sa. In aka ce yanzu kowa wayarsa a maida sim din sa a jiyo me yake ji me yake fada, ya bugawa wani, ya bugawa wance, ya bugawa karfe kaza, yayi kaza, sun ce kaza da kaza, duk za a iya dawo da shi yanzu a duniyan nan ba tashin kiyama ba. To kaga me abin mamaki in an ce Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci dan adam din da ya fito da wannan fasahar, kuma a ce har za ka yi mamakin duk abin da kai za a iya dawo da shi. A yanzu har yanzu dan adam ya kai matsayin da za a yi wani abu na laifi a wata unguwa a wani wuri, sai a je da kamarori suna nan. Akwai kamarorin ma ba kawai haka ake setting din su ba, wasu da tauraron dan adam. Za a bi duk abin da aka yi wata unguwa, za a je a sa a daddanna wasu abubuwa a computer su dawo da abin baya, yana dawo baya, yana dawo ba, har a ga abin da ya auku hakikata. Ana yi wannan ko ba a yi? To me ya mamaki in an taru ran tashin alkiyama a ce an nuna maka aikinka yadda ka aikata shi har ka riƙa kokonto? Duk waɗannan dai mun tattauna a kansu a magana a kan aljanna da kuma wato wuta. Allah tsare mu shiga wuta, Allah ba mu damar shiga aljanna baki ɗaya. Yayi magana kuma akan ceto duk dai ga su nan, sannan ya zo ya shiga imani da kaddara, shi ma mun daɗe a cikinsa ko? Mun gana akan imani da kaddara da martabobin imani da kaddara a takdirin yana ya kasashe kashi nawa? Takdiri iri nawa muka tattauna? Takdirul azali ko? Aha, da takdiri wanne? Al'umuri? Aha, wanne? As-sanawi? Aha, al-yawmi? Haka ne ko? To, duk dai ku sake muraja'a. Bayan mun yi waɗannan abubuwa muka shiga tattaunawa kuma har yanzu akan abin da ya shafi ya dai tsawaita maganar yawa, irada shar'iyya, irada kauniyya, dai na cikin abin da muka fa'idanta da shi, sai manzilar imani da kaddara din daga addini, sai menene kuma abin da ya shafi imani, shu'abul iman, shi ma mun dade akan sa ko? Ya mana magana akan shu'abul iman, wato yanke-yanken imani, abubuwan da suke shiga cikin abin da ake kira imani. Yayi magana akan ihsani, sai yayi magana kuma akan kafirci. Kaga an gama da nau'o'in ko in ce me ake cewa rukunan imani guda shida: al-imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi. Da aka gama wannan, sai aka shiga kuma kishiyar abubuwan nan din, sai aka fara da kafirci. Me ye kafirci, me ye shirka, duk waɗannan abubuwan ya bayyana mana su. Ya kasa mana kafirci iri-iri, kafirci da ke fidda mutum daga musulunci, da kuma kafircin da kafirci ne sunansa saboda shari'a ta kira shi haka amma ba fidda mutum daga musulunci. Yayi magana akan sihiri, yayi magana akan abubuwa dai da yawa, bokanci, me aikin bokaye, me hukuncin su, hukuncin tanjimi, amfani da taurari, leƙen taurari da makamantansu, da kuma neman shayar da ruwa ta hanyar taurari, me tamfi, dai magana akan waɗannan. Sai kuma al'ain shine kambun baka, yayi magana akan sa shi ma. Sannan yayi magana akan saban Allah, yaya saban Allah yake, da menene ake kankare sabo idan mutum yayi, me kaba'irar zunubai, menene sagha'ir, duk wannan mun bi su kuma mun tattauna gurgudan abin da ya kawo mana. Yaya tuba yake, shin tuba yana yankewa ko yaushe ake yanke tuba a rayuwar duniya, yaushe kuma ake yanke shi a lokacin mutuwa, da kuma lokacin da idan duniya ta kare? Duk dai waɗannan abubuwa in dai ba ku manta ba, in an yi muraja'a su duk za a gani. Shin haddi, in aka yi wa mutum haddi a duniya in yayi wani zunubi, haddin nan kaffara ce ko ba kaffara ba? Mun yi magana akan cewa kaffara ce, duk wanda aka yi masa haddi a duniya to ba zancen a neme shi da laifin nan a lahira. Za kuma yi magana akan menene sunna, da kuma me kishiyar sunna, bid'a, me tarifin bid'a, definition din bid'a, ta yaya ake samun ta, me ce ita, ta kasu kashi nawa, akwai wadda take ta kafirci, akwai wadda ba ta kafirci ba, duk dai ambata mana. Da kuma bid'a a cikin ibada, yadda bid'a take a cikin mu'amala, duk ya bayyana mana. Ina ji waɗannan duk ba mu daɗe ma da yin su sosai ba ko? Sannan muka shiga magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su wanne ne sahabbai, me falalarsu, waɗanne ne manya daga cikinsu, wanne ne mafi falala? Duka daga Qur'ani, daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, kowanne kuma da dalilinsa, da khalifancin Abubakar da Umar da Uthman da Ali, kowanne da falalarsu, da aqidar da ya kamata mutum ya kudurta dangane da sahabban dai gaba ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. da daidai kun magana akan abin da ya shafi khalifancin kowanne, sannan ya shiga karamatul awliya, suwaye waliyai, menene karamar waliyai, mun tattaho ƙarshe kenan ko suwane ne su kansu waliyai din, duk da kawo mana, sannan yace mahiya at-ta'ifatu allati anaha annabi sallallahu alaihi wasallam biqawlihi la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahira لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وأنكم مشيني أبو نكرشي لما ما لم يا أم تامنا وأنا أدعو لي زامو شيء كوي ممبدي أنا وين كو تاجن كوني بانجلي نعلمي دما لم يا أم تامنا أما إنا ويوم وانا دالبين علمي مسمى نصيحة بعد شاور أقوم أساك مراجع وانا لتابي سبودا مهم من جنسا da abubuwan da ya kawo mana in dai har mutum ya fahimce su insha Allah zaka iya cewa wannan ya fahimce aqidar ahlus sunna wal jamaa insha Allah ta'ala. Akwai abubuwan da hakika wannan din bai isa shi kadai ba, amma ga mai fara shiga wannan fagen, wannan din insha Allah ya sa shi a hanya, sai kuma tafasil details haka da mutum zai shiga a wasu wurare ana buƙatar ƙarin sanin dalili akan kaza, dalili akan kaza, tunda za ku ga wani wurin dalili daya guda biyu kawo sai ya ce maka ghayru hamin al-ayat ko ghayru hamin al-ahadith, to ka san tafasilin waɗancan ahadithan da kuma sauran ayoyin da fassara su, duk malamai sun yi rubuce-rubuce manya akan wannan. Wannan shine ƙarshen darasin mu a wannan littafin insha Allah. In Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu fara littafin tajridi tauhidil mufid na malam al-Makrizi, in Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare, duk da yanzu ba a sami kofi da yawa na littafin ba, amma muna sa ran insha Allah za a same shi, ko ba a samu ba kuma za mu fara dai da guda daya da ke hannu insha Allah, dan kada lokaci ya kure mana. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka abinda muka ji, Allah ya kara mana fahimta mai kyau, Allah tabbatar da mu akan waɗannan aqidu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su ne aqidar musulunci gangariya ta asali. Allah ya karbi rayukan mu akan haka. Muna roƙon Allah madake ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu. Abubuwan da suke tunkarar mu na barazanar da firgici da tsoron abubuwa da suke gudana a wasu wurare, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da su a inda suke nan. Allah ya mana maganin waɗannan abubuwa. Muna fata kuma Allah ya tsare mana wannan jiha ta mu kada waɗannan abubuwa su shigo cikin ta. Allah ya tsare, Allah kuma ya ƙara tsarewa dukkan kulla kulla da za a kulla ko a ina ake kulla su don cutar da al'umma. Muna fata Allah madaukaki ya dakushe su. Allah ba mu haɗin kai a musojunan mu, kuma mu so son zaman lafiya. Allah haɗa kanmu da mu da shugabannin mu wajen tunkarar waɗannan abubuwa. Allah ba mu kofar da zamu haƙuri da juna, kofar da zamu so junan mu kwantar da hankalin mu duk wanda zai kawo mana firgici da barazana, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tona masa asirin da ba zai iya yin wani tasiri ba. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.